Muryar Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin ciki sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yin Asabar 14 ga watan Oktoba na shekara ta 2023. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji shawara da aka ba Palestina da kada su tsallake daga Gaza. Za a kuma ji kashin karshe na tarihin kasar Bidda cikin shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga Maryam Dauda da kanin labarai wato da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Yayin da duniya ta mayar da hankali kan yankin Gaza, ana fuskantar karuwar fargaba a yankin yamma da kogin Jordan, inda a cikin makon da ya gabata aka kashe Falastinawa 54 a arangama da sojojin Isra'ila, aka kuma kai samaman kame da kuma hare-haren Yahuda wanda ke zama yankin. Masu sa ido na Majalisar Dinkin Duniya sun ce wannan shine mako mafi muni ga Falastinawa a yankin tun shekarar 2005 tun bayan mummunan harin da mayakan Hamas suka kai a kudancin Isra'ila inda suka kashe mutane sama da 1,300 tare da yan garkuwa da kusan 150. Sojojin Isra'ila suka tsaurara matakai a yamma da kogin Jordan tare da rufe hanyoyin shiga yankin da shingayen binciken ababen hawa a tsakanin garuruwa, matakan da suka ce sun dauka ne da nufin hana aukuwar hare-hare. Musamman ranar Juma'a ta kasance rana mafi muni, inda aka kashe Falastinawa 16 a wurare daban-daban a yamma da kogin Jordan. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kama mutane 220 a samaman da ta kai a yankin, ciki har da 'yan kungiyar Hamas 130 tun bayan harin na ƙarshen makon da ya gabata. Har yanzu dai akwai mayakan Hamas a yankin, amma galibi sun fi gudanar da ayyukansu ta ƙarƙashin ƙasa saboda tsauraran matakan tsaro da Isra'ila ta sanya a yankin. Al'ummar Yahudawa a nahiyar Amurka ta Arewa na ci gaba da ɗaukar matakan tsaro a wuraren da suke, a daidai lokacin da ake ci gaba da caccakar kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa a Isra'ila da kuma harin da Isra'ila ke shirin kaiwa Gaza, inda a duk rana ake samun masu zanga-zangar nuna goyon bayan Isra'ila da kuma masu yintar da ita a biranen Amurka. Eric Fingerhurt, jagoran haɗakar ƙungiyar Yahudawa ta nahiyar Amurka ta Arewa, ya shaidawa Muryar Amurka cewa al'ummomin sun shirya kuma sun samar da wasu tsare-tsaren tsaro, amma ya ce harin da mayakan Hamas suka kai a ranar Asabar din da ta gabata akan Isra'ila da kuma abin da ya biyo baya ya sa barazanar da suke fuskanta yanzu kaiwa wani mataki na daban. A ganawarsa da al'ummar Yahudawa a makon da ya gabata, shugaba Joe Biden ya yarda cewa akwai damuwa game da tsaransu. Mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya shaidawa 'yan jarida a jiya Juma'a cewa gwamnatin Amurka na aiki kafada da hukumomin jiha da na ƙananan hukumomi don ganowa tare da kawar da wata barazana da ka iya tasowa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan Pakistan sun faɗa a yau Asabar cewa 'yan bandiga sun kashe masu aikin gini aƙalla 6 tare da jakata wasu 2 a wani harin harbi da suka kai cikin dare a lardin Baluchistan mai fama da rikici a kudu maso yammacin ƙasar, wato lardi mafi girma a ƙasar da ya haɗa iyaka da Afghanistan da Iran. Harbe-harben dai sun faru ne a gundumar Turbat mai arzikin albarkatun ƙasa a lardin, inda aka auna wasu da suka yi ƙaura daga lardin Punjab da ya fi yawan jama'a a ƙasar suka sauka nan. 'Yan sanda da waɗanda suka shaida lamarin sun ce mutanen da harin ya shafa suna cikin barci, wasu da ba a san ko su wane ne ba suka afka gidansu suka yi musu ruwan harsasai daga nan suka tsere. Ina matuƙar bakin cikin labarin harin ta'addancin da aka kai akan maginan da basu ji ba basu gani ba a Turbat, a cewar Prime Minister Pakistan mai riƙon ƙwarya Anwarul Haq Kakar a shafin sada zumunta na X, ya kuma jajantawa iyalan waɗanda lamarin ya shafa. Ƙungiyar 'yan awaran BLA ta ɗauki alhakin mummunan harin harban, dama mayakan na BLA da sauran wasu mayaka a Baluchistan sukan kai wa jami'an tsaron Pakistan da mazauna yankin da suka zo daga wasu sassan kasa hari wani mutum dan asalin kasar Chechnya da jami'an tsaron kasar Faransa ke sawa ido bisa zargin tsatsauran ra'ayin addinin Islama ya dabawa wani malami wuka har lahira a tsohuwar makarantarsa ta sakandare ya kuma raunata wasu mutane uku a jiya Juma'a a arewacin Faransa a cewar hukumomi kasar Faransa ta fada sanarwar gargadin barazana a matakin koli kuma masu shigar da ƙara a bangaren yaki da ta'addanci na gudanar da bincike akan haran a daidai lokacin da ake ci gaba da tada jijiyoyin waya a duniya dangane da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas lamarin kuma ya faru ne kusan shekaru uku bayan da wani mai tsatsauran ra'ayi dan Chechnya ya fulla kan wani malami mai suna Samuel Paty a kusa da wata makaranta a birnin Paris tun shigowar bazara ne dai ake sa ido akan maharan bisa zarginsa da tsatsauran ra'ayin addinin Islama abinda hukumar leken asirin Faransa ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AP kenan
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka birnin Washington DC. A ci gaba da gwamnati faɗa da ake tsakanin Isra'ila da Hamas, Masar na fuskantar yiwuwar karɓar dimbin ƴan gudun hijira daga arewacin kan iyakarta da Gaza. Shugaban Masar din Abdul Fattah al-Sisi ya sake jaddada adawar shi da ficewar Falastinawa daga yankin su. Ga fassarar rahoton Edward Irman. A yau Asabar ne aka ce ana fitata zaton Masar da Isra'ila za su amince da bude kan iyakar Rafah da ta tsallaka tsakanin Gaza da yankin Masar domin ba Amurkawa da suka makale damar ficewa daga yankin da Hamas ke iko da shi damar ficewa to sai dai ba wata yarjejeniya da aka ba sauran mazauna Gaza damar shiga cikin Masar ganin yadda Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a sassan yankin Masar na ci gaba da bayyana adawar ta ga yiwuwar amincewa da tsugunan da Falastinawa da suka fito daga Gaza a yankin kasar ta tare da bayyana damuwar ta cewa tabbas fararen hula daga yankin Falastinu za su kwararo kan iyaka bayan sun tsire daga sassan zirin Gaza shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya ce a ranar Alhamis din da ta gabata cewa dole ne Falastinawa su bijire ma duk wani yunkuri na ficewa daga kasar su
قضية القضايا وقضية العرب كلها ومهم اللي شعبها
نسي فافتكار فلسطين نادا مهم منشي سوسي كما فافتكار شيء قدك العربا وكما أظني مهم فلسطين عاسي تشيغ بدت أيوة دارم أكسر سو shugabannin Laraba daban-daban sun buƙaci Falastinawa da ke Gaza akan kada su sake su fice daga yankin kuma Prime Minister Falastin Mohammed Shtay da ke zaune a Ramallah a yayin wani taron manema labarai a ranar Juma'a ya shaida wa mazauna Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas da cewa kada su fice daga yankin
إن الذي تريد إسرائيل هو خلق منطقة عازلة خالية من
السكان. بعد سفتش دعوة كفر سبا ضد أبن ليكرا شرين إسرائيل نتين استاموس سفتش وادع غزة. يكأراد تشيواتن أشكر أول الرتادة هم سني إسرائيل نكوك أرن قدم فلسطين سني مفكا أو سكاساشي. فسرر هوتن إدوارد رميان كمبتن فتشورا فلسطين وادعا ينكين غزة. Masu aroka da ashafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka akwai shi akai so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma kafin mu ci gaba sai a ɗan shakata da wannan
Thank you.
yanzu kuma ga Ibrahim Kalmus ke gaba da shirin amsoshin tambayoyinku, inda a yau za a ji kashe na ƙarshe na tarihin masarautar Bidda.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani tarihin masarautar Bida. Mai tambaya kamar yadda aka sani shine Aliyu Muhammad Bello Bida. To idan mai tambayar Malam Aliyu Muhammad Bello da sauran ma masu sha'awar ji na tare da mu, ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga wakilin tarihin Nife Alhaji Dauda Ibrahim, wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake bayanin yadda aka yi ta naɗe-naɗen sarakuna har ya kai ga lokacin da Tura suka naɗa wani sabon sarkin.
A shekara 1901 da Turai suka nada sabon sarki mai suna Muhammadu, wanda aka fi sani da Muhammadu Makun, dan Umaru Majigi. Mulki ya koma wannan gidan ya yi shekara 15, ya rasu a shekara 1926. Ya gurin mulki ya koma gidan Usman Zaki, jikan shi wanda ake kira Bello dan Maliki ya gaji mulki. Shine ya fara sayan mota mai suna Matuka, wato moto ka kenan. Yayi mulki shekara 1916 zuwa 1926, ya rasu a 1926. Sannan mulki ya koma gidan Masaba, jikan shi wanda aka fi sani da Echu Saidu, wato sarki Saidu kenan, dan yarima Mamoda. Jikan Masaba ya yi mulkin shekara 9, ya rasu a 1935. Da ya rasu mulki ya koma gidan Umaru Majigi. Muhammadu ya gaji mulki Muhammadu Ndayako, wanda aka fi sani da Muhammadu Ndayako dan Muhammadu Makun, yayi mulki shekara 27, wato ya fara mulki ne daga 1935 zuwa 1962. Da ya rasu mulki ya dan canza, maimakon da zai je gidan Usman Zaki sai kauce zuwa gidan Masaba.
To kuma to me ya faru aka dan samu wannan canjin haka?
An dan samu dan matsala kenan. Shine Usman sarki yayi mulki wato dan Saidu kenan daga 1962 zuwa 1968. Daga gurin sai aka ba mulki, aka kwace mulki, aka ba sarkin Musa Bello, wato dan Bello kenan, yayi mulkin sa daga 1969 zuwa 1975, wato shekara 6 kenan. Da ya rasu mulki ya sake koma gidan Umaru Majigi. A gidan Umaru Majigi, sarki Umar Sanda Ndayako ya karba mulki daga 1975, wanda Turawa ke cewa 1975 zuwa 2003 kenan. Rai ya yi halinsa, ya rasu, aka ba mulki ya koma gidan farko, gidan Usman Zaki da Maliki Bello Musa, aka ba mulki ga sarki Yahya Abubakar, wato ya tunupe kenan, dan Nakorji Abubakar, jikan sarki Maliki, jikan Usman Zaki. Daga 2003 zuwa yau shekara 20 kenan yayi akan mulki. Ta takaitace tarihin masarautar Bidda kenan, tun lokacin da aka fara daga garin Raba zuwa Lade sannan zuwa Bidda. To ko kafin ma su zo garin Bidda nan, ana addinin musulunci, amma ba yanda aka yanda ya kamata su yi ake yin ba. Shina Isa shi Malam Dindo ya kwace mulki daga hannunsu, ya daidaita sarauta kan musulunci yanda ya kamata. To a takaice dai haka ne tarihin sarautar masarautar Bidda yake kenan.
To madalla wakilin tarihin Nife, wannan tarihi na masarautar Bidda lallai tana da ya tsawon gaske. Ba sani ba ku za ka dai mana tsokaci kadan ne ga cikin tarihin masarautar nufin ma gaba daya domin su al'umar da suke sauraron mu yanzu su ƙara fahimta baya ga wannan masarauta da bidda ko kuma wasu daga cikin tarihin masarautar nufin gaba daya.
Wato masarautar kasan nufawa wato kasan nufe kenan. To ina da karfi kuma akwai mamanci wanda ko lokacin da ba manta da su ba. Mulkin sa da suke yin hakika ana yin sa ne irin inda mulki ya kamata amma ba kan musulunci ba. Abinda ya kawo kwacewan mulki daga hannun masarautar nufe kenan wanda Malam Dindo ya shugabanci. Duk lokacin da Musulunci suka kwace mulki ne wanda ake yin akan musulunci har ila yau akan musulunci ne ake yin wannan mulki har lokacin da aka dawo bidda. Masarautar bidda alhamdulillah har zuwa yau cin gaba ne ake yi bai je baya ba har zuwa lokacin Etu Umar Sanda yayi kokarin sa a wannan zamanin har zamanin sa ya wuce shi Etu Nufe yaya Abubakar sai fara gaji mulki har ma cin gaba kasan Nufawa yake har ila yau shi an haife shi ne a hali 952 har ma karatun primary anan ne a bidda har ma ya koma yayi college a Kaduna da Kano da gurin ne har ma haikin soja ta shiga rayinsa ya koma da haikin soja har ma ya zama brigadier general kafin karba mulki ya zama Etunufe. Tun lokacin da ya zama Etunufe gaskiya ci gaba ne a kasan Nufe wanda gaskiya ba taba yin hirinsa ba. Ga hadin kai Nufawa da Nufawan kasar JR Kogi Kwara da FCT Abuja to hirin Nufawan da suke gurin har da masarautansu ya gyara su ya hada kansu har ma ko bikin da ake har ma ya kafa wani biki da ake kira Nufe Day. So wannan ko shekara ana yin sa ba basa ba. To wannan cin gaba ne kasan Nufe. To yau ya yi shekara 20 akan gadon mulki na kakaninsa.
To ban sani ba ko wakilin tarihin Nufe zai gaya mana su Nufawa ya suka ji da yadda aka ainihin wato kafa wannan masarautar ta bidda.
Alhamdulillah yanda haka kafa masarautar bidda wallahi yana da muhimmanci sosai don gidaje uku ne nan da ake masarautar bidda an kafa su ne akan adalci kuma inda ya kamata wanda Bature suke kira professional system. Wannan system shi yasa ma kowane lokaci da za na da sarauta bai kawo rikici yanda ake ji a gurare daban-daban. Kowane lokacin da za na da sarauta an san gidan da zai sarautan zai je kuma sarki na gidan nan ne su ne za su yi contesting daga Usman Zaki har zuwa mamma saba har zuwa Nilan Umaru Majiki kingmakers sun san waye ne cincinta abba su waye ne za su fito su yi contesting.
Tun kade wani irin kaidoji ake bi ne kuma ya ake bi a cike dukkanin kaidodin?
Kaida da ake bi shine wato wanda Bature suke kira constitution na hasali ne ake bi. Akwai mutane anda su suke da karfin nadan sarauta akwai mai yaki akwai sarautan daji akwai sarautan liman nanan akwai wanda ake kira rafi akwai majin gari to wadannan mutane su tara ne da suke nadan sarauta za su yi meeting ne sannan a kasance waye ne cincinta wani gida abu farko da ake yi bacin addu'a sai ai considering wani gida ne sarauta zai je wani gida ne ya kamata sarauta ya je wa da waye ne a cikin masarakin nan na gidan suka yi applying waye ne cincinta a cikin su da za ba to wanda Allah ya ba suka yi zabe haka bashi sannan daga gurin a ba a rubuta wasika aka yi endorsing tare da local government chairman a yi endorsing zuwa governor da yake cin a wannan lokaci idan aka ba governor sai ya approve governor ne na karshe da ya sa hannu insha Allah abun ya tabbata kenan sannan a zo ayi announcement cewa ga wanda Allah ya ba sannan a nada shi sarauta to a takaitace haka ne yake sarautan musu bidda har zuwa yau to rikici dai bai shiga inda wasu masarautan suka fuskanta a gurin nadawan mulki ko sarauta na bidda dai alhamdulillah da sauki yake ba wani rikici inda ake ji a guraren to haka Allah yi mana haka san fafawa ba ma bidda kadai ba ko wasu masarautan fe haka san fafawa haka ne yake ba rikici inda na fada yanzu nan a sauran guraren haka ne yake to haka san fafawa akwai sarautan ya tunufe shi ne paramount king wanda bature suke kira paramount king ba haka ba akwai wasu sarakuna a cikin kasan nufawa to abinda ma kuma ya jawo masu cewa a garin bidda ne ake sarautan nufe saboda ya tunufe saboda su ne suke kwace mulki daga hannun ya tunufe da wanda ke cin da su ne suke kwace mulki da shi har ma suka ci gaba har ila yau wasu sarakuna guraren an kafa masarautansu ne su ne suka fara ci a wai akwai sarakuna guraren ba shi yasa ma har ila yau wanda suka kwace mulki daga hannun Tunupe su ne suke cin Tunupe har yanzu har ila yau bambanci kenan ba haka ba akwai sarakuna sarki a garin Hagaye a garin Lafai a garin Patigi Lafiyagi Tonga da sauran sarakuna jigoyi kamar Koyi na FCT akwai su fawa da suke cin sarauta a guraren nasu ma daban-daban amma ko nasu ma ba rikici saboda bin kaida masarautan inda suka gaji da shi to alhamdulillah haka ne yake har ila yau ba rikici da aka zo ba rikici da za a yi buko kila a ce ai kwane-kwane ai wasu abubuwa babu alhamdulillah har ila yau haka Allah ya mana.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin wakilin tarihin nufi Alhaji Dauda Ibrahim da wakilin mu a Adamawa Muhammad Salisu Lado da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalma Shigarba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam.
Madallah masu rare yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Saura Scotland da ke taka leda a Liverpool mai doka gasar Premier England Andrew Robson ya samu rauni a kafada wanda ake fargabar cewar zai iya hana shi rawan gaban hantsi yayin wasar Premier ta bana a duniyar wasanni. Koraren coaching Spain ya karbi ragamar horas da tawagar mata ta Morocco. Tsohon manajan Spain Jorge Vilda wanda ta bargazar Lens Tribelines sai awun gaba da aikinsa ya samu aikin horas da tawagar kwallon kafa ta mata ta Morocco. Jadawalin hukumar kwallon kafa ta Afrika ya yi nuni da cewa Senegal mai rike da gasar cin kofin nahiyar za ta hadu da Kamaru a matakin rukuni yayin gasar wanda Ivory Coast za ta dauki nauyi a shekara mai zuwa. Mai tsaron baya na kasar Ingila da ke taka leda a Manchester United Harry Maguire ya ce suka da tsokana da ƴan kallo ke masa ba ta damunsa ko kadan sai dai tana matukar illa ga iyalai da ƴan uwansa fiye da tunanin shi. Ita kuwa Inter Miami ba ta da shirin bayar da Aaron Messi ga Barcelona. Masanin wasanni William Balangui ya yi ikirarin cewar kungiyar kwallon kafa ta Inter Miami da ke doka gasar MLS a kasar Amurka ba ta da shirin bada aron tauraron Argentina da ya lashe kofin duniya wato Lionel Messi. Wasan na duba yiwuwar sake neman Harry Maguire a watan Janairu indai Manchester United ta ci gaba da kin sa shi a wasanni sosai ita kuwa Manchester United na sa ido kan dan wasan bayan Crystal Palace da Ingila Mark Guchi mai shekaru 23 kafin zawarcin sa a lokacin bazara Barcelona na sha'awar dan wasan gaba na gefe na Brighton da Japan Caro Mitoma mai shekaru 26 Nigeria ta tashi kunnen doki ce 2-2 a wasan sada zumunta da ta buga da kasar Saudiya a filin wasan Estadion Municipal de Patimo dake kasar Portugal Salman Alfraj ya fara jefa kollo a ragar Nigeria a minti na 60 da fara wasan amma Nigeria ta farke a minti na 73 lokacin da Abdul Lela Al-Amin ya ci gida bisa kuskure Kilechi Hilnocho ya kara wa Nigeria kollo na biyu a minti na 81 wanda hakan ya kusa tabbatar mata da nasara a wasan kafin Mohamed Kanu ya farke ma Saudiya a cikin kari lokaci a wasa na gaba kuwa Nigeria za ta buga wasan sada zumunta da Mozambique goye a ranar 16 ga wannan wata a inda ita kuwa Saudiya za ta kara da Mali iya abinda ya sauka kenan a wannan mako sai makon gobe in me duka ya kai mu Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Nigeria
a gaida Mallam Salisu Lado da labarin wasanni da wannan kuma muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice
Yayin da duniya ta mayar da hankali kan yankin Gaza, ana fuskantar karuwar fargaba a yankin Yamma da Kogin Jordan, inda a cikin makon da ya gabata aka kashe Falastinawa 54 a arangama da sojojin Isra'ila, aka kuma kai samaman kame da kuma hare-haren Yahudawa wanda ke zama yankin. Masu sa ido daga Majalisar Dinkin Duniya sun ce wannan shine mako mafi muni ga Falastinawa a yankin tun shekarar 2005. Tun bayan mummunan harin da mayakan Hamas suka kai a kudancin Isra'ila inda suka kashe mutane sama da 1,300 tare da yan garkuwa da wasu kusan 150 sojojin Isra'ila suka tsaurara matakai a yamma da kogin Jordan tare da rufe hanyoyin shiga yankin da shingayen binciken ababen hawa a tsakanin garuruwa matakan da suka ce sun dauka ne da nufin hana aukuwar hare-hare Al'ummar Yahudawa a nahiyar Amurka ta Arewa na ci gaba da daukar matakan tsaro a wuraren da suke a daidai lokacin da ake ci gaba da ciccakar kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa a Isra'ila da kuma harin da Isra'ilar ke shirin kaiwa Gaza inda a duk rana ake samun masu zanga-zangar nuna goyon bayan Isra'ila da kuma masu yantar da ita a biranen Amurka Eric Fingerhurst, jagoran hadakar kungiyar Yahudawa ta nahiyar Amurka ta Arewa, ya shaidawa muryar Amurka cewa al'ummomin su sun shirya kuma sun samar da wasu tsare-tsaren tsaro, amma ya ce harin da mayakan Hamas suka kai a ranar Asabar din da ta gabata akan Isra'ila da kuma abin da ya biyo baya ya sa barazanar da suke fuskanta yanzu kaiwa wani mataki na daban. Yan sandan Pakistan sun faɗa a yau Asabar cewa yan bindiga sun kashe masu aikin gini a kalla 6 tare da jakkata wasu biyu a wani harin harbi da suka kai a cikin dare a lardin Baluchistan mai fama da rikice-rikice a kudu maso yammacin kasar wato lardi mafi girma a kasar da ya hada iyaka da Afghanistan da Iran harbe-harben dai sun faru ne a gundumar Turbat mai arzikin albarkatan kasa a lardin inda aka auna wasu da suka yi kaura daga lardin Punjab da yafi yawan jama'a kasar suka sauka nan yan sanda da waɗanda suka shaida lamarin sun ce mutanen da harin ya shafa suna cikin barci wasu da ba san ko su wane ne ba suka afka gidansu suka yi musu ruwan harsasai daga nan suka tsire
kuma sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu a yau Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin Maryam Dauda da ta tana ni gabatar da shirin. Sai Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A wasu shirye-shiryen muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.